ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة شهر رمضان هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبور تاريخ دور تلاتين دا ترى muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara muka saki haduwa a wannan masallaci wanda yake cikin wannan jami'a domin karanta alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alhurma, wata Ramadan. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa muna daga cikin wadanda suka dace, kuma muke cikin yantattu da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalai da sauran musulmai baki daya. Muna karatu a cikin littafin Allah alqur'ani mai girma, kuma muna karatu ne a cikin surat At-Tauba. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 115. Za mu tashi aya ta 116 a cikin surat At-Tauba. Kafin ci gaba da karatu, tambayoyin da aka turo su ne kamar haka. Wannan bayan ya yi sallama ya ce, malam raka'a nawa ake yi a sallar tahajjud? Sannan kuma me falalarta? Sallar tahajjud tana da falala mai yawa. Ana yi raka'a 10. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi raka'a 10 ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba. In mutum ya samu dama sai ya raka'a 10. In mutum bai samu iyawa ba, ko raka'a 2 yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli masna masna, ko raka'a 4 ko raka'a 2, duk abin da ya sawwaka ga mutum matukar ya samu daman tashi yayi a cikin dare. Wato daga bayan isha har zuwa kafin alfijir ya keto, duk lokacin da mutum yayi insha Allahu ta'ala ya riki wannan falala. Muna fata Allah ya sa mu dace. Shi sama malamai suke kirga salatul tarawih da ake yi bayan an yi sallar isha a cikin watan Ramadan, dukan su wannan suna daga cikin qiyamul layl. Wallahu a'lam. Falala ta yana da yawan gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falaloli da yawa, hadisi masu yawan gaske, ta yadda masu tsayuwan dare Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba su daraja madaukakiya sama da waɗanda ba su ba. Hadisi da yawa ana nema misali fadlul qiyamil layl. Wannan koda abu ne Riyadus Salihin ya duba zai samu abu da yawa. In za a faɗi falalan zai wuya a ƙare cikin ƙaramin lokaci. Wannan bayan ya yi sallama ya ce, tambayarsa ita ce, a bayaninka da kai game da tambayan da aka yi a jiya ranar Talata game da matar da ta samu ƙarin kwanaki akan jinin al'adanta, ka ce za ta yi ƙarin kwana 2 matuƙar bai kai kwana 15 ba. To amma Sheikh Usaymin kamar da rubuta nan ya kawo a cikin risalatun fiddima cewa ya ce ba yi da adadin kwanaki, matukar jinin bai canza ba, daga matukar jinin bai canza ba daga yanayin sana al'ada. Malam amun ƙarin bayani. Idan aka duba malam anan, yawanci Sheikh rahimahullah ta'ala ra'ayinsa ya yi sabani da na magabata mafiya yawan malamai magabata, musamman a bangaren harkar jini, haka ma kuma a bangaren harkar kasuru sala. Yawa yana da bayanai waɗanda suke, to ni kuma nayi bayani ne kawai kai tsaye abinda magabata mafiya yawa suke kai, wadda za ka ruwa kitabul fiqh ala al-madhahib al-arba'a suka yi bayani, wadda magabata sun yi ittifaqi akan jinin al'ada. Shi kaman Sheikh za ka samu yana magana cewa babu lokacin fara shi, mana mace yar shekara 3 ma za ta iya, kawai inda jini ya zo mata to shikenan, kawai jinin al'ada ne. Wannan shine kuma Sheikhul Islam ma a bangare guda yake da ra'ayin haka kawai ko yar shekara 5 ko yar shekara 7 inda jini yazo mata amma magabata malamai jumhurin malamai mafiya yawan su suka ce a mace shekara 9 ko kuma shekara 12 wannan su ijma'an shekara 12 ne in jini yazo mata za a iya cewa wannan jinin al'ada ne wannan ga wanda bace taba yin jini ba haka kawai a ga jini ya fito a jikin yarinya yar shekara 3 to akwai malaman da suke ganin cewa kawai shikenan al'ada ne yazo mata saboda babu wani iyaka na ai babu wani lokaci na farawa haka kuma ya dauka babu iyaka na cewa kwanaki na al'ada sun kare alhali a Hanabila wato a masabar Hanbaliya suna ganin cewa kwana 10 ne shine mafiya yawan kwanakin al'ada amma jumhurin malamai mafiya yawa sun tafi kan cewa kwana 15 ne to shi bayi da wannan ra'ayi din shi yasa kila kaga wannan bayanai din wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce malam ma'aikatan lafiya a Johesu ya rubuta a cikin abunan bakabiyu okay Johesu shine ne sune ma'aikata oh ma'aikatan lafiya okay ma'aikatan lafiya Johesu kenan ma'aikatan lafiya suna yajin aiki kimanin wata daya kenan akan nemi akan neman gwamnati ta musu karin kuɗi da kuma rikicin shugabanci tsakanin su da likitoci wanda wannan yajin aiki yasa kuma strike ya jawo matsaloli akan marasa lafiya shin malam me matsayin yajin aiki a musulunci me matsayin salary da aka baka a halin kana strike baka aiki shin ya halatta kaci to matsalolin mu anan shine yawanci mutane sukan dauko wasu dokoki da kuma wasu tsare-tsare da suke cewa demokradiyya ta ba su dama ko kuma tsare-tsaren aiki ya ba su dama ko wani kundin abu ya ba su dama sai ka samu musulmai da wanda ba musulmai ba sun gaurayu a ƙarƙashin wannan abun don wannan wani lokaci can za a yi yajin aiki na ga farko-farkon dawowar mu daga jami'ar Madina muke tambaya menene to in ya in mutum zai yajin aiki ya za a yi da salary to sai suka ce ai wai doka ta yadda in mutum yana fafutukar neman haƙinsa har ya kai ga matsayin har sai ya yajin aiki a bashi aikinsa ai a bashi haƙinsa wai doka ta yadda kuma wannan salary in an bayar ba wani abu bane har ma ma haƙƙi ne ga wanda yake yajin aiki din cewa a bashi salarin sa ma'ana in ba a bashi salari ba saboda bai yi aiki ba kamar an taba haƙƙin sa ne ni wannan bayani shi aka mana a wancan lokacin ban sani ba da ke akwai ma'aikata kila anan kusan hakan ne ko yaya to tunda in dai ko haka ne to kenan shine in ka ce mu yi bayani a musulunce kullun shine abinda kai aiki sai a biya ka abunda ba kai aiki ba ba za a biya ka ba to amma sai a gaure ko sai ta to ai doka ta ce kaza kuma duk an yi itibaki da doka to shi yasa wani sai inda zai musulunci tsantsa to zai fi zaman lafiya ba wanda zai yajin aiki ko ba wanda zai hana shi haƙƙin sa tsarin musulunci ba yadda za a yi mutun ya cancanci kaza a haƙƙin sa a zo ba a bashi ba kuma ba yadda za a yi mutun ya je bai je aiki ba sannan kuma a bashi kuɗi wannan shine tsarin musulunci to amma da ce kun kewaye shi da wani tsari kace za in mun bari na musulunci ina ga bashi din kuma za a zo a bi ba to a musulunce ba a danne haƙƙin ma'aikaci wanda ya taba haƙƙin ma'aikaci ya san akwai bala'i tattare da shi a musulunce ma'aikaci baya kin zuwa aiki koda na minti daya don ya san in ya karbi salary alhali bai je wani aiki na minti daya ba Allah zai tambaye shi kuma zai ga ma bala'i tun a duniya wannan shine abin da musulunci ta nada wallahu a'lam sai daidaita tsakanin bayanin musulunci da strike ko masu strike wannan ko bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace yana tare da wasu mutane ne waɗanda ba sa son yin sallah sannan kuma suna da kekashashiyar zuciya a yadda ya rubuta to shine yake cewa yake zama da su sai yana kawo musu falalar sallah da kuma labarin mutuwa da kuma labarin sahabbai kadan a iya abun da ya sani domin in ya matsa za su fi da lalacewa kamar yadda ya faru a baya to malam zai iya ci gaba da tafiya da su a hakan ko kuwa ya zai kuma kusan dukkan su sun fi shi wannan aikin alkhairi kake yi ya kamata ka ci gaba da yi Allah subhanahu wataala ya taimaka dama haka ne yayi annaba akan aiko su zama mutane cikin kafirci tsantsa a ce kuma su dawo da su zuwa ga bautar Allah don haka ake kuma cikin su akwai dotti dai wasu annabawa ma har da iyayen su cikin masu kafirci din amma da haka a samu wanda za su yi imani su daina abin da bai kamata ba wasu kuma ba yadda aka iya innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha amma al'amru bil ma'ruf ila da jajircewa kansa yana da muhimmanci wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace malami na kasance mai gidana ya yadda da ni wato mai gidansa ya yadda da shi yace shi yake lura da karatun yaran sa to matarsa sai tana fada masa kudi masu yawa waɗanda kuma kudin makarantan yaran bai kai haka ba sai ya tambaye shi wato ya tambayi wannan yaron sai ta sa ni na fada masa abun da take so don ta samu kudi wani lokaci in ta bani wani abu na kan karba wata ran kuma naki to mallan ni saboda ta ce baya ba ta haƙinta shi yasa to ni shi yasa ya biye mata to ni menene matsayina akan aikata haka matsayinka na ka haƙinci mai gidanka sannan kuma ka taimaki matar wajen aikata haramun kuma ka aikata haramun wannan shine matsayinka kuma ka zama wanda mata ta baka cin hanci don ka coci mai gidanta ka karbi cin hanci ka aikata haramun Allah ya tsine wa mai karban cin hanci kudin da take baka ko ka karba ko ka bari wani sai kace kana karba wannan cin hanci ne don ka taimake ta akan cewa ta haƙinci mai gidanta amma cewa da kai kana goyon bayan ta ne kawai don ta ce baya ba ta haƙinta kai ne yaron gida zaka kawo mata haƙinta gurin uban gidanka sai ina wannan ya zama wasa duk da cewa ana samun irin wannan yau kaga wai wani yana tsakani da shiga tsakani wannan al'adunmu ne nan dan waje ya shiga tsakanin miji da mata duk wani mutum ba miji da mata ba sunansa dan waje ko uwa ne ga mata din ko uba ne ga mata din sunansa dan waje a wajen zaman aure dan waje haka musulunci ya san shi to in kai wannan aka ce miji da mata to ko kai meye matsayinka na dangantaka tsakanin miji da mata sunanka dan waje akwai inda ba a yadda ka shiga ba akwai abun da ba a yadda ka fada ba akwai inda ba a yadda ka taka ba a tsakanin zaman su saboda kai din wa saboda haka abun da kake kawai haramun wayancin da muka fada su ne amma wai maganan ka kwato mata haƙinta ba kai sama kuma ba kai ma ka cancanta ba ka nemi haƙinta ba ko kaji tsoron ran da Allah zai kama ka wata kila su kore ka kawai su cigaba da zaman auren su kai kuma kana abun nan wallahi alam ai kore ko shine muka ce ya haƙince shi ya ci amanar sa ka ce ya yadda da kai kace ya yadda da kai don haka ka ci amanar sa yawa kaji tsoron ran da za su sallame ka kuma su cigaba da zaman su wannan tambaya ta gaba yace assalamu alaikum bayan yayi sallama sannan kuma yayi addu'a yace mutum ne idan zai yi sahur sai ya sha kwaya na maye da gari ya waye sai yana ta kwaba wannan ko sahur ko ba sahur ba shan kwaya wannan ba halal bane haramun ne shan mukaddarat yasa zaka ga kasashe da yawa na duniya in aka kawo mutum ma ya shiga da kwaya ta maye kashewa ne kawai ko kasar Saudiya haka ne kashewa ne sai a rubuta mutum akan visas sa su kasan Indonesia duk haka ne to me yasa mutum a dokar kasa duka muna da abu ne bangarori a gwamnatance masu kula da irin wannan harkoki din saboda haramta abun da gwamnati ta yi haramtaccen abu ne yaushe mutum zai tsaya yana yi wa kansa abun da yake haramun ne a doka a hankalin dan adam ma haramun ne mutum sai kansa shi saboda haka wannan bai halatta ba bai dace mutum ya rinka yi ba Allah ya kiyaye sai dai a tsaya shi da addu'a wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa anan ita ce kamar yadda aka yi bayani akan gina masallaci kusa da wani masallaci don ba kungiya daya ko kuma reshen kungiya ba daya to mallan a cikin wannan a cikin wannan masallaci a cikin wannan masallaci ne ya a cikin wani masallaci ne ya halatta mutum yayi sallah ko kuma za a yi amfani da ayan la taqum fihi abada to ma'ana masallaci da kungiyoyi daban-daban da muke da su muna zaton cewa akwai fatan alheri kila da kowa yake son ya gina masallaci amma duk masallacin da aka gina shi don kawai kawo farraga ga wancan ko kuma karwa intan su je can to niyyar wanda ya gina masallaci da wannan niyya to lallai ya san cewa ba shi da lada na farko a gurin Allah kuma ya sanya masallacin sa ya zama dalilin farraka mutane sannan kuma zai daunoyi a gaban Allah amma kai tunda ba ka san niyyar wasu gina masallaci ba kawai inda kaga an gina masallaci ka tabbata ana yin sallah yadda ya dace bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne masallaci ne sai ka je kai sallah in dai ana sallah yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar kawai masallaci ne an hadu ana jami'i sai ka je kai sallah kawai wannan masallaci wallahu a'lam insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka bayyana ayata 116 cikin suratul tauba sauran tambayoyi insha Allah muna raye lokaci na gaba zamu ci gaba da su muna fata Allah ya samu dace wallahu a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم
Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allaha lahu mulkus samawati wal ard ya ku mutane ku sani cewa Allah gare shi mulkin samai da kasai gaba daya na Allah ne yuhyi wa yumit Allah shike rayarwa shike kashewa don kar ku ji tsoron fita jihadi don wai ana mutuwa a can kamar yadda suka ki fita jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su munafikai lokacin da ya fita yakin Tabuka shine Allah sai bayan ya gama bayanai akan su da bayanan munafikai da bayanan kowa da kowa daga ƙarshe bayanin sifofin mu'minai sai ya cike da cewa lalle Allah subhanahu wataala mulkin samai da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne kuma shike rayarwa shike kashewa a shikenan rayuwa da mutuwa a hannun Allah suke don kar a ji tsoron gwagwarmaya cikin tafarkin addinin Allah wai don ana tsoron mutuwa ko kuma ana tunanin rayuwa wannan dukan Allah ne Allah ta yamara kum min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da wani majibinci mataimaki koma bayan Allah wanda zai iya taimakonku ko ya tsaya muku ko ya tsaya ya kare ku Allah kadai shi ke iya kare wanda ya ga dama now
laqad taballahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal anṣari alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-'usrati ba'da ma kana yazīqu qulūbu fariqin
takallufi daga fita yakin Tabuka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum uku sune Ka'ab ibn Malik Hilal ibn Umayya da Mirarah ibn Rabi' wadannan mutane guda uku ba su fita yakin Tabuka ba bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ko babu wani dalili da ya hana su amma kuma su ba munafirci bane ya hana su fita suna cike da imani suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Ka'ab ibn Malik hadisi muttafaq alaihi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi ka Ibn Malik yayi bayanin abun da ya faru. Zaga yawanci in ka duba aka Imam Nawawi ya ambace shi cikin Riyadus Salihin. Ina ga yana daga cikin hadisin da suka fi kowanne tsayi a cikin wannan littafi. Sannan in ka duba littafin tafsiri sun ambaci wannan hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito. Bayanin hadisin kawai a ma'anoninsa shine Ka'ab ibn Malik yake bayani. Yace lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam za a fita yakin Tabuka, ma'ana dalilin saukan waɗannan ayoyi kenan. Lokacin da za a fita yakin Tabuka yace lokaci ne mai tsananin zafi wadda mutane sun tabbata akwai amfanin gona mai albarka ake ganin alama a wannan lokaci saboda dibinai sun aihu sosai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shela yayi nuni zuwa ga afita. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya ya fita. Nazo inji Ka'ab ibn Malik ina tunanin in shirya in fita sai kuma in ci gaba da harkata. Can an jima sai in sake tunanin cewa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya kamata na fita. Yace ina nan dai ina harkata har aka ini ban fita ba har aka kwana ina nan a gida. Yace kuma Allah subhanahu wataala ban taba samun walwala da horewa na arziki irin wannan lokacin ba, bani da wani dalili, bani da wani uzuri da ya hana ni fita. Yace don a lokacin ma dabbobi biyu nake da shi, ban taba mallakan ababen hawa biyu irin wannan lokacin ba. Amma duk da haka sai na rai zan tafi, sai ce an jima zan fita, da la'asar zan fita. Ina yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ɗabi'arsa yadda ka san a rubuta sahabbai a kundin littafi, ka rubuta sunayen mutane in ka zo kawai ka kira sunaye din a ce ina wane wane baya nan, ina wane wane gashi nan. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya juyo yake tambayan sahabbansa ba tare da an rubuta su ba. Yace amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambayi ina nake ba, kawai ya fita ya tafi. Ana ta tafiya yace sai in kwanta ko ina yawo a Madina sai in gaba na tare da kowa sai waɗanda suke da uzuri, wanda yake karɓaɓɓen uzuri ko ba su da wata gaba a jikinsu ko kuma ba su da wani abu na ko ba su gani ko makamancin haka, sai mata sai yara ƙanana kawai nake yawo a jikinsu. Sai kuma in ga hamshaƙan munafukai waɗanda sun ifita ne kawai don ganganci da kuma rashin biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko sun ba da uzuri na ƙarya ko kuma kawai suna zaune a gida. Yace a cikinsu kawai nake ta yawo, hankalina bai kwanta a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ban fita ba. Yace ina cikin nadama ina ta tunani har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa Tabuka ban samu daman fita ba. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya isa Tabuka a hanya Annabi sallallahu alaihi wasallam an tsaye da wani zango ya ga wata kura ta taso, ana wani doki yana gudu yana tabowa. Ana tambaya wannan wane ne, wasu suka ce dan leken asiri ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su kura sai tahowa take a guje, wani mahayin doki yana tahowa. Lokacin da hankalin sahabbai ya tashi kowa ya tsatsaya ana jira a ga wa zai bullo, ko na harbewa a harbe ko kuma na kamawa a kama. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun aba khaisama, zama aba khaisama. Suka ce yana fitowa fili sai muka ga lalle Abu Khaisama ne. Tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuran kawai yake gani yace kun aba khaisama, aba khaisama ne zai bi. Shike nan sai gashi nan ya fito. Yace amma ni Ka'ab Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai a kaina ba har aka isa Tabuka. Amma lokacin da aka isa Tabuka ana zazzaune, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace menene labarin Ka'ab ibn Malik. Yace a lokacin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni, kuma gashi tafiya ce mai tsayi ni ko ban fita ba. Sai yace menene labarin Ka'ab ibn Malik, sai wani yace yana ta yana kallon iyalinsa sannan kuma walwalansa ta rike shi a gida. Sai Mu'az ibn Jabal yace a mu ba mu san wannan ba, kar ka faɗi abin da bai dace ba akan Ka'ab, ma alimna minhu illa khaira, mu ba mu san komai ba kawai sai alkhairi. Yace aka yi yaki aka gama har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo yana dawowa gida. Yace na tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayo yana dawowa, hankalina ya tashi. Kullum in na zauna tunanin wani ƙarya zan yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nake, me ya kamata na gaya masa don in samu uzuri, wani irin hikima zan yi da wata irin lafazi zan je gaban shi. Ana nan ana nan har aka ce yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina. Da ya shigo yace ya kasance daga al'adarsa in ya dawo daga tafiya yakan zauna a masallaci, kafin ya je ko ina yakan fara da masallaci yayi sallah na nafila sannan sai ya zauna ya saurari mutane kafin ya shiga gida. yace ya zauna yana sauraron mutane sai waɗannan su je su ce ya rasulullah abin da yasa bamu fice ba munafikai kenan sai abin da yasa bamu fice ba sai su shaci ƙarya su faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kuje yaghfirullahu lakum kuje Allah zai gafarta muku wa'annan ma su je su shaci ƙarya su faɗa wasu kuma su zo su faɗi uzuri na gaskiya yace ni kuma ina ta tunani yanzu me zan je in faɗa yace kawai sai na je ni ma na zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da na zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi nace masa da a gaban waninka na zauna da na tabbata zan iya faɗan abin da zai iya fidda ni amma a gabanka ina jin tsoron in faɗi wani uzuri na ƙarya daga baya Allah ya bayyana maka gaskiya ya sa kai fushi da ni amma ba don haka ba da na san abin da zan faɗa don ni Allah ya hore mun in zan yi magana a gaban mutum to sai na kada shi wajen bayani amma gabanka ba zan iya ba sai ya ce ba abun da ya hana ni fita ya ce haka kawai baka fita ba ya ce ba haka kawai ban fita ba ba uzuri ya ce ba uzuri kana da halin fita ya ce ina da halin fita kawai ban fita ba ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tashi ka tafi sai ran da Allah ya hukunci a cikin lamarinka ya ce na tashi na fita ya ce ina fita mutane suka rinka biyo ni ya ce haba ya ka abu kaman ka maimakon ka iri ƙarya ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka faɗi wani uzuri kawai idan ka faɗa baka ga mutane da yawa sun zo sun faɗi uzuri yana ce musu ya gafiru Allahu lakum yanzu da ka nemi uzuri shikenan sai Allah ya gafarta maka sai annabi ya nema ma gafara sun manta cewa Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum su suna ga kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ya gafiru Allahu lakum shikenan ina Allah ya riga ya yanke magana akan munafikai suka bika abun mali wanda yace ka koma ka sake wata magana gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam zai saurare ka kuma sai ma addu'a kawai ka tafi yace sai da suka kusan ruda ni har hankali na ya kwanta cewa bari in koma in sake magana a gaban amma sai nace musu shin bayana lokacin suna ta gaya masa wane da wane ma sun zo sun faɗi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaghfirullahu lakum suka tashi wane da wane ma sun faɗa wane da wane ma kai ma ka koma ka faɗa yace har nayi niyan komawa sai nace musu akwai wasu wanda su ma suka zo suka faɗi gaskiya aka ce aka gaya musu irin abin da aka gaya musu suka ce eh akwai mutum biyu waye da waye yace Hilal ibn Umayya da Mirarat ibn Rabi' ko Mirarat ibn Rabi'a ana ce masa Mirarat ibn Rabi'a ko Mirarat ibn Rabi' malamai suka ce duka biyu an yi ta faɗa suka ce waɗannan mutum biyu su ma sun zo sun faɗi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kam kun faɗi gaskiya kamar yadda aka gaya wa Ka'ab ibn Malik kai kam ka faɗi gaskiya je ka sai ran da Allah ya hukunci a kanka to su ma biyun nan sun zo aka ce musu kun faɗi gaskiya don kowanne a cikin su ya ce ni ba ni da uzuri ba abin da ya sa ka ibida ya ce ba ni da uzuri Hilal ibn Umayya haka ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka sai ran da Allah ya hukunci a kanka Mirarat ibn Rabi' shi ma ya zo ya faɗa shi ma aka ce je ka sai ran da Allah ya hukunci a kanka don haka su ukun nan sun yi haka daga ranan yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa mutane kar a sake mana magana saboda me mun yi takallufi da gangan ba uzuri ba gaira ba dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a Madina kar a yi musu magana waɗannan mutum uku kar a yi musu magana kowa ya gansu yace wallahi daga ranan Hilal ibn Umayya da Mirarat ibn Rabi kowa ya lazanci gidansa banda kuka ba abin da suke yace amma ni na fi su ƙarfin gwiwa da ƙarfin zuciya sannan kuma na fi su yarinta ni akwai tashi a jikina nakan fita har na je masallaci a yi sallan jam'i amma mutane ina kallon su ba wanda yake kula ni in na yi sallama ga mutum sai in lura bakinsa yakan ce min wa alaikum salam ko baya ce min yace sai in ji kawai na wuce yace ban taɓa jin yace sai da na sawwara cewa wai anya wannan ƙasar da nake rayuwa a kanta ita ce kuwa kowa baya mun magana kowa ya kyamace ni in yi sallama ba mai ansawa yace nakan shiga masallaci sai in je kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kabbara nafila ina satan kallo inna kalli annabi sallallahu alaihi wasallam in ya gana kalle shi kawai sai kauda kai in kuma na duƙuba akan sallata sai in ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallo na bai san ina satan kallon sa ba sai in ga yana kallo na da zaran na kai ido na zamu haɗa ido kawai sai kauda kai ya bata rai yace in na fito a kasuwa yace nakan shiga kasuwa ina zagayawa kowa in ya gani kawai sai kauda kai ba mai mun magana yace wata rana sai naje gidan Abu Qatada, yace Abu Qatada dan baffana ne ko mafi soyuwan mutum a gurina, ina son sa yana so na, amini na ne, ya amince da ni na amince da shi. Amma naje nayi sallama, nayi sallama da yajini ne, yace wallahi bai ansa sallama ba, ni dai ban san ya ansa sallama ba don ban ji ba. Na sake yin sallama, ina shiru, yace ya rufe kofarsa, yace sai na kama katangar gidansa nayi sallama, nace ya Abu Qatada ata'lamu anni uhibbu Allah wa rasula, shin baka san cewa ina son Allah ina son manzon Allah ba? Yayi shiru. Na sake cewa ya Abu Qatada ka san ni ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace yayi shiru. Yace sai da na fadi aka sau uku, sai yace mun Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzon sa suka sani, ko kana son Allah ko kana son manzon Allah ni ban sani ba. Amma bai ansa sallama ta ba. Yace fa fadat aynaya, idanuwa na suka rinka kuka, na sake katangan sa na kama hanya, ina kuka ina tafiya, na koma gida ina kuka. Ina cikin tafiya wata rana a kasuwa, yace sai ga wani mutum daga gurin sarkin Gassan yazo yace a nuna masa Ka'ab ibn Malik, yana tambayar mutane waye ne Ka'ab ibn Malik. Yace ina gani wasu sabai suka nuna ni, kace wancan mai tafiya shine Ka'ab ibn Malik, amma babu wanda zai iya riko hannunsa yazo guna yace ya Ka'ab ga bakonka, yace babu wannan. Yace nuna ni aka yi, sai da aka saci kallo na aka nuna ni, yace amma ni ko wannan kallo, sai yazo gurina yace kai ne Ka'ab ibn Malik, yace eh ni ne Ka'ab ibn Malik. Sai ta ga wasika daga sarkin Gassan, sarkin Gassan kuma an san da shi wajen dukiya da mulki. Yace da na bude wasikan sai naga min maliki Gassan zuwa ga Ka'ab ibn Malik, kai din nan ba walakantacce bane, kuma ka sani mun ji labarin cewa wanda kai imani da shi Muhammad ya walakanta ka, ya tozarta ka, ya watsar da kai ma ba ruwansa da kai yanzu, to muna ma tai ka zo garin kasar Gassan, zamu baka rabin mulkin kasar, kuma zamu darraja ka, zamu karrama ka, yanzu kawai kai muke jira ka taho a baka matsayi. Ka'ab ibn Malik yace da na kalli wannan sai yace wa hadha aidan bala'un azim, wannan kuma har yanzu wani bala'i ne, yace sai na dukunkuna takardan kawai sai na sata wata mata tana tuyan masa kawai sai na sa a ciki, kar ma ya sake karantawa na biyu zuciya sai karkata zuwa gurin kawai sai ya kona takardan, ya jajirce ya jure ga tai akan duniya, amma ya zabi Allah da manzon sa, amma kuma ga bala'i daga gurin Allah da manzon sa saboda me yayi takallubi. Yace muna cikin wannan hali, mun yi kwana 40 a wannan hali ba mai mana magana ba mai kula mu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko, sai naga dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wai manzon Allah ya ce daga yau kar ka sake kusantar matarka, daga yau kar ka sake kusantar matarka. Yace da naji haka, yace ni matashi ne mai jini a jikinsa, sai na shiga gida na ce wa iyalina maza maza tattara ki koma gurin iyalanki, ki koma gidanku. Sai ce me ya faru, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kan na sake alaka da ke ta auratayya, don haka bana so ki zauna a gidan nan, ki koma gidanku. Sai ta koma gida, matar Hilal ibn Umayya sai ta kama hanya ta tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ya rasulullah, amma Hilal ibn Umayya wallahi turan da kace kar ai musu magana, kace su tafi sai ran da Allah ya hukunci akan su. Tun daga wannan ranar Hilal ibn Umayya yake zaune a gida, banda kuka ba abin da yake. Da za ka mun izini ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zan je in taimake shi wajen yi masa abinci da hidima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan ba laifi, amma kar ya yadda kusace ki kusata na auratayya. Sai ya rasulullah, shi ba maganar mata ne a gaban sa ba, ai idanuwansa har su canja, yana gida kawai ya duƙufa banda kuka ba abin da yake, abin duniya ma gaba ɗaya baya gaban sa yanzu, ai kallon inda mata take ma baya nan. Ni dai kawai ina so ne kamun izini don ya zama ababin ibada, ina taimakon sa wajen yi masa hidima, domin ta san in ta bashi to zai mutu da yunwa, don ba zai nemi abinci ba, amma in tana nan za ta iya yiwo abinci ta zo ta ajiye a gaban sa. Saboda haka ta roki wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya yaddan mata ta je ta yi. Matar Miraratu ibn Rabi ita ma ta nemi wannan, sai mutane suka yi je gurin Ka'ab ibn Malik, kaza akwai irin ɗan tsegumi ɗin nan, su dama ba su damu da dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wasu ma munafukai ne suna nan, wasu kuma suna ganin ana neman a yi sulhu ne. Suka ce maza maza ka je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi izini, watar ka tazo ka rinka maka abinci. Ya ce haba, ya ce ni matashi ne, ba na buƙatan iyalina ta zo ta yi min wani abu matikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi doka ya ce kan naje kusa da shi don ka ta zauna a gidan bana bukata yace bayan mun yi kwana 40 a wannan hali ne aka ce mu rabu da matan suka rabu da mata yace ya rabu da matan yace sai da muka yi kwana 50 aka kara kwana 10 suna wancan hali ne duka wannan ba mai kula su ba mai mutu komai matan su ma yanzu an ce su rabu da su yace ranan dare na 50 Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi daga sama a sallan asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sallan asuba ranan wayan gari dare na 50 an yi dare na 50 wayan gari na 50 kenan ini 50 darare 50 a lokacin Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayoyi lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da wadannan ayoyi shine ya fara laqad taballahu ala an-nabi والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعه الاسره wannan ayoyi sun sauko Allah sai fara budewa da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga idan wannan bayanin da muke ji a yanzu na bayanin da ko ma'anan abubuwan da Ka'ab ibn Malik ya fada idan kana ji zaka ji kana tausayawa kana jin tausayin wa'annan sahabbai guda uku tare da tausayin su da kake ji Allah da ya tashi sauko da ayoyin tuban su sai fara budewa da cewa laqad taballahu ala an-nabi Allah yayi tuba akan annabi sallallahu alaihi wasallam don me karkace kai amma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu innan yayi tsanani to ka sani cewa abunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi Allah ya fara yabawa don ka nemi yardar Allah wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba aiki da son zuciya ba ko duk abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko a ganin idon ka abun yayi tsanani wallahi shine daidai kuma ba tsanani bane sauki ne dacewa ne ba don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu haka ba da ba samu darajar da suka samu a yanzu ba ba ga sunan muna karanta ayoyi da bayanin su ba yanzu ka duba bayanin da muke yi mu fa yan Gombe ne ma tukunna amma muka san wannan bayani da ikon Allah da Allah ya sanar da mu yau gashi nan dukan mu nan mun ji wannan bayani saboda me saboda daukakan darajar wadancan mutane saboda shekara 2000 da wani abu suka bar duniya yau gashi na ana karanta bayanin su kowa ya nitsi yana saurare yana jin wani abu a zuciyarsa na ƙarin irin yadda son su ne a jinjina musu ne a menene ba don Allah ya jarrabe su da wannan jarraba ba da wannan abun bai zo ya faru har muke jinjina musu don haka Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayoyi Allah ta laqad taballahu ala an-nabi haqiqa Allah yayi tuba akan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suwa wal muhajirin da muhajirai wayancan mutum uku dukan su ansarawa ne ba muhajir ko daya a cikin su sai Allah ya biyo da muhajirai saboda me ansarawa su sani muhajirai kullun suna gaba da su dukkan mutane mu'minai su sani cewa muhajirai suna gaban ansarawa Allah ta laqad taballahu ala an-nabi Allah yayi tuba akan annabi wal muhajirin da muhajirai wal ansari da ansarawa tunda aka ce wal ansari da ansarawa wayancan mutane uku su ma sun shiga ciki yanzu kam amma sai Allah ya kebe kuma sai ta allazina taba'uhu wadanda suka bi shi muhajirai da ansara wadanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrati a cikin wani lokaci na wahala shine fita yakin tabuka da Allah ya ce allazina taba'uhu fi sa'atil usrati wayancan mutum uku ba sa ciki kenan tare da cewa su ansarawa ne kuma an ambaci ansarawa amma an kebe ansarawan iya kadai wadanda suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sune Allah ya ce laqad taballahu alayhi saboda haka Allah ya tuba akan su Allah subhanahu wataala ce min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhu bayan saura ka dan wasu su yi su gushe su samu shakka game da Allah a cikin zukatan su domin ranar yakin tabuka irin bala'i da aka sha da wahala an yi kishiruwa mai tsanani kuma sannan a watan azumi ga kishiruwa ga zafi ga wahala ba ruwan sha ba abinci har ya wayi gari an kai matsayin da mutum biyu suke raba dibino daya a ini iya abin da za su kenan dibino daya wannan ya dau rabi wannan ya dau rabi iya abin da za su kenan daga safi har magariba ga kishiruwa ga tafiya ga wahala kuma ga abokan gaba suna nan sun tsaya sun kai da fata za su yi karo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah da kansa ya ambace ta sa'atil usra ini na wahala wato lokaci na wahala da bala'i shi yasa sahabbai sai da wasu daga cikin suka ce kai wannan wahala ta kai wahala wai anya kuwa ya rasulullah anya kuwa muna tare da Allah anya kuwa abinda muke faɗa din nan muriya kan daidai Allah ne yake bada labari ana min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum saura kadan zukatan wasu daga cikin su shiga cikin shakka suna tunanin cewa kai anya wasu malamai suka ce ayan suratul baqara hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ita ma ta sauko ne a lokacin yakin tabuka wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa kai mata nasrullah Allah ya ce zai taimake mu yaushe ne za a samu wannan nasara bala'i ya kai bala'i mutum ya zo yana neman ruwa tafin hannunsa kadai shi zai sha daga safi har magariba babu wani ruwa ba ruwa ba dadi ba abinci ga tsananin zafi ga tafiyan kafa ga wahala Allah subhanahu wataala yace saura ka dan zukatan wasun su samu shakka game da Allah Allah yace thumma taba alaihim sai Allah ya tuba akan su innahu lalle shi Allah bihim game da su raufun mai tsananin tausayi ne rahimun Allah mai jin kai ne game da su don haka Allah ya ji kansu wannan Allah ya bude da tuba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhajirai da ansara wanda suka fita tare da shi yakin tabuka to sai Allah ya sauko da tuba akan waɗannan mutum uku sai Allah ya ce wa ala salasati allazina kullifu Allah ya yi tuba akan mutum ukun nan sune Hilalat ibn Rabi' abuna sune Mirarat ibn Rabi' Hilal ibn Umayya da Ka'b ibn Malik Allah ya ce Ka'b ibn Malik yace sai wannan ayoyi suka sauko wa ala salasati allazina kullifu Allah ya yi tuba akan mutum ukun nan wadanda aka kyale su aka yi watsi da su Allah ya yi tuba akan su hatta idza zaqat alaihim al-ard har sai da kasa ta yi musu kunci kwana 40 Hilal ibn Umayya yana kuka kwana 40 Mirarat ibn Rabi' kuka kawai yake da cikon kwana 10 da aka raba su da iyalansu karin bala'i akan kukan da suke yi ya zama kwana 50 ba sa cikin nutsuwa ba a musu magana Ka'b ibn Malik an masa tayi daga gurin sarki mai mulki mai kudi mai dukiya aka masa tayi ya kyale addini ya zo ga dukiya za a bashi rabin mulki ya janye don me don babu munafiki tattare da shi tsantsar imani yake tare da shi don haka duk wahalan da za su sha sun zabi su sha wannan wahalan iyakacin ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa 'ala salasati allazina kullifu hatta idza daqat 'alayhim al-ard bima rahabat har kasa ta yi musu kunci duk da yalwa da kasa take da shi wa daqat 'alayhim anfusuhum kai ransu ma sai da musu kunci sai da zama kamar ransu zai fita daga jikin su suna cikin bakin ciki da tashin hankali wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilayhi suka sakankance babu mafaka kawai babu wanda zai iya fidda su daga halin da suke ciki sai Allah don haka babu gurin mafaka sai dai a koma ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yace thumma taba alaihim liyatubu sai Allah yayi tuba akan su liyatubu don su tuba Allah ya karbi tuban su a wancan na farkon laqad taba Allahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum sai Allah ya thumma taba alaihim ba ta liyatubu ba saboda su wa'intan Allah ya musu tuba ne kari akan imanin su da daga daraja akan darajar su wadannan kuma sun riga sun yi sabon Allah sai Allah ya thumma taba alaihim liyatubu don su tuba na gaskiya saboda su har yanzu dai suna cikin kuskure amma Allah ya riga ya yafe musu su riga sun yi kuskure Allah ya yafe musu wannan Allah yana so ya nuna muku cewa kar ku ji koda da sakan daya cewa abinda aka yi musu din nan in dai masu neman aljanna ne su masu neman yaddar Allah masu neman yaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abinda aka musu bai taka kara ya karya ba saboda mai abinda za su riska na ni'imar Allah in sun jefa sun tafe kuma sun jefa din sun tafe don haka Allah subhanahu wataala yace thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa at-tawwabur rahim lalle Allah shine at-tawwabu mai karban tuban masu tuba ar-rahim mai jinkan bayin sa Ka'b ibn Malik yace nayi sallan asuba ina zaune a gida sai na ji kira kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wato daga dutsen sala a Madina yake yana nan a gefen arewa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata tashar mota da yanzu ita ma an tada ita ana ce mata Saptiko ko kuma akwai wani titi wanda ake ce masa Sultana sunan titin kenan shi wannan ba a canja shi ba har yanzu haka yake titi ne arewa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Sultana to daga farkon titin akwai danjoji irin wanda suke tsaye da hanya in ka dubi in kana kallon arewa hannunka na hagu in ka kalla akwai dutse wannan dutsen shine dutsen sala amma yanzu an sassake dutsen a iya dai abunan lokacin da ake ciki yanzu kusan dutsen ya kusan karewa an sassake shi za a yi gine-gine da kuma bude masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ana son mutane kamar yadda ake hasashe a ce mutum miliyan 5 suna iya yin sallah a cikin masallacin a lokaci guda to an sassake wannan dutsen yanzu babu shi an riga an sassake amma ja amma a yan shekaru kadan da suka wuce baya shekara uku ma kai shekara biyu ma dutsen yana nan an dai fara sassakan sa a shekara biyu da suka wuce to nan shine dutsen sala yace daga nan kan dutsen sai naji kiran dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Ka'ab ibn Malik ya Ka'ab ibn Malik abshir bi khairi yawmin marra alayka منذ ولدتك امك albishirinka da mafi alkhairin ini da ya wulga akan ka tunda mahaifiyarka ta haife ka baka taba samun inin da yake wannan inin ba Allah ya ambace ka min fauki sabai samawat Allah ya ce wa ala salasati alladhina kullifu hatta idha daqat alaihim al-ard mutum uku suna yawo a bayan kasa Allah ya san da su ya saukar da aya dalilin su wannan daraja ne ko ba daraja ba to wannan daraja ba ta kare ila kiyami sa'a sun samu wannan daraja in zaka karanta alqur'ani sai ka zo ka wulga da magana akan su وعلى الثلاثه الذين خلف حتى اذا ضاقت عليهم الارض اشي kenan wannan wahala na kwana 50 da suka sha in an kwatanta da wannan daraja a ce Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yace akan mutum ukun nan ashe Allah yana sanar da su duk abin da ake to sai gashi Allah ya fada don ya zauna ya wanzu a cikin alqur'ani cikin jerin maganganun Allah da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da naji wannan dan sako ya zo yana tahowa sautin sa yana isowa gare ni yana isowa gida yace kawai sai na tube rigata ban san lokacin da na tube rigana ba sai na shiga gida na nemi na zagaye anguwan na nemi aro yace wallahi bani da wasu kaya da suka fi wannan in dai daraja da kyawu ne bani da wasu kaya da suka fi wannan yace amma sai na bada su ga wannan dan albishirin yace wannan shine tukuicinka sai aka dunguma yace muka fita kawai sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muna zuwa yace ina shigowa sai naga fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kasan wani yankin farin wata aka sa a fiskar sa yace muna gane fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana cikin farin ciki muna gane fiskan sa in yana cikin farin ciki ranar da nazo gunsa ranan farko ina bada uzuri ran da ya dawo daga yakin Tabuka yace ina magana ina cewa ba abun da ya hana ni fita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabassumul ghadab yana murmushi amma murmushin fishi kaza ko wanda zaka ga yana abinda Hausawa suke ce masa yaƙe ko ba haka ba irin kwafadin nan kazo kana gaya wa mutum kaga yana wani dariya kazan kawai ba dariyar gaskiya bace dariya ce ta fiti wato kame da hankali yadda to irin wannan murmushin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amma yau kuma ran da Allah ya saukar da tuban mu yace da na shigo masallaci kawai sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin farin ciki in kaga fiskan sa kai ka ce wata ne ranan 14 wani haske da walwala da murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yace sai jama'a kawai suka ringa tasowa suna tarana suna cewa albishirinka ya Ka'ab Allah ya karbi tubanka kai kukan kun more yace wanda ya fara tasowa a cikin muhajirai yazo ya rungume ni yace ya Ka'ab albishirinka shine Talha ibn Ubaydillah yace wallahi duk cikin muhajirai babu wanda ya taso ya baro gurin zaman sa yazo ya rungume ni sai Talha ibn Ubaydillah yace ban manta wannan ba malamai suka ce Ka'ab ibn Malik ya rike wannan a zuciyarsa kullum baya mantawa da Talha ibn Ubaydillah ahadul mubashirin bil janna bayan Talha ibn Ubaydillah ya zo ya tare ni yace nazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikina yana rawa na zauna a gaban sa yace ya Ka'ab ya kira ni ya kalle ni cikin farin ciki da murna yace ya shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam murna yake don ya damu da lamarin su bai isa yayi komai ba sai abinda Allah zai shi kansa yana cikin damuwa yace ya Ka'ab abshir bi khairi yawmin marra alayka منذ ولدتك امك albishirinka da mafi alkhairin ini da ya wulga akan ka turan da mahaifiyarka ta haife ka shine Allah subhanahu wataala yau ya ambace ka min fauki sab'i samawat Allah ya ambace ka daga saman sammai bakwai da can da suke ta Allah subhanahu wataala min fauki al-arsh ya ambace ka ya saukar da tubanka ya zauna yace kowa sai ya zo kawai wannan malamai suka ce da wannan yake nuna idan ka shigo masallaci kafin kai tahiyatul masjid ko ana wani taro ko ana wani abu hakan nan ko wani abun farin ciki ko wani karatun alqur'ani ko wani abu ka shigo kafin kai tahiyatul masjid sai mutane wannan su zo su gaishe ka ko matsayin ka ko kai malami ne ko kai shugaban su ne ko kai wani abun nan mutum ne ko kuma wani mutum wanda ya burge su ko kuma wani mutum wanda ya kaza sai suna ta gaishe ka suna ta gaishe ka har baka samu kai tahiyatul masjid ba sai bayan sun gama gaishe ka tukunna kai tahiyatul masjid ba kai laifi ba amma a ka'ida tahiyatul masjid da ka shiga masallaci ake so kai kabbara kar kai komai a masallacin sai kai tahiyatul masjid
to amma kabul mali bai tahiyatul masjid ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa je ka kai tahiyatul masjid ba saboda a wannan ranan kabul malik shi ma kansa tukunna wani irin martaba yake da ita wanda gani kawai ake ko bai tahiyatul masjid ba babu wani abu don haka jama'a kawai sai wa'annan su taso sai albishirinka ya ka abul malik Allah ya kafi tuban ku kukan kun more an manta da wancan bala'in an manta da wancan wahala yanzu yau a ce Allah ya ambace su daga sama wannan kawai ya ishe su daraja kisa kowane gungun jama'a sai wayancan sun zo sun dan tsaya suna jira wayannan su gama in suka gama tahaniya yace kullun nas faujan faujan jama'a jama'a yuhanni'unani suna mun congratulations congratulations ta kare a ce Allah ya ambace ka ana ta masa wannan ana ta masa abunan tahaniya ana masa tahaniya har yazo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuka shine Allah subhanahu wa ta'ala yayye bi su kuma suka abun malik saboda irin gaskiya da suka yi suka jajirce akan gaskiya suka rike imani ba su jada baya ba sai Allah ya yabe su sai Allah ya ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ayyuhal ladina amanu kar wasu daga cikin su kai ni kan gaskiya duk inda na rike gaskiya in dai za ta zama akwai matsala to sai in dan sauka Allah yana so ya nuna mana cewa ba a sauka akan gaskiya don me ana maganan Ka'b ibn Malik da Hilal ibn Umayyah da Mirarat ibn Rabi sune anan Allah yake magana akan su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kodan su kai imani imani na gaskiya ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina ku kasance tare da mutane masu gaskiya sune Ka'b ibn Malik Hilal ibn Umayyah da Mirarat ibn Rabi wannan ku kasance tare da su ku yi aqida irin tasu duk inda kuke in za ku tsaya in aka tambaye ku ku tsaya akan gaskiya ko me taka ja maka tayima ko ba haka ba ko yaya za a yi in dai gaskiya ce ka tsaya akan ta ko ka sha wahala a farko wallahi wata rana sai an zo an ce ha wani kai ko baka da rai ko bayan ba kai in dai akan gaskiya ka tsaya ka jajirce wallahi sai an zo ana yabon ka ko baka duniya ko kuma bayan tsawon lokaci a zo ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi ashe wani wani mutum ne to sai gaskiya ta bayyana komin tsawon lokaci da izinin Allah to da haka ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqina ku kasance da wato tare da masu gaskiya Ka'b ibn Malik yace ya rasulullah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah tunda Allah ya saukar da ayoyi kuma Allah ya yabe mu yace ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin daga yau ƙara tuba na zuwa ga Allah daga yau bazan fadi magana ba har in gama rayuwata a duniya bazan fadi magana ba in ba gaskiya ba bazan fadi magana ba in ba gaskiya ba har in gama rayuwata a duniya wannan duk wanda ya sifantu da wannan sifa ya zamanto in zai fadi magana kawai gaskiya zai fada ko mutane su ji haushi ko su yi farin ciki ko su ce mun kyale ka daga yau ba za mu ƙara baka kudi ba ko daga yau ba za mu ƙara mu'amala da kai ba ka tsaya kawai akan gaskiya kar su yi mu'amala kafin su yi kana nan bayan sun tafi wasu za su masu son gaskiya kai ko ba su zo ba ka tsaura kai kadai inda kan gaskiya kake Allah ya isa maka gaba da baya gaba daya Allah zai isa maka to da karka ji tsoron gaskiya karka da baya akan gaskiya Ka'b ibn Malik yace daga yau bazan sake yin ƙarya ba daga nan har ya bar duniya Ka'b ibn Malik bai taba sake yin ƙarya ba bai sake yin ƙarya har ya bar duniya sai wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ya Ka'b ibn Malik zo sai zo ya zauna yace ka san abun da yasa Allah ya rinka jarraba ka aka ce kaza kuka yi kwana 40 da kai ɗan uwanka da kai da ɗan uwanka Hilal ibn Umayya ya riga ya tsufa ma shi a lokacin yace ka san abun da yasa Allah ya jarrabe ka kuka sha wahala har aka zo aka daina kula ku aka yi kaza kwana 40 cikon kwana 50 goman karshe aka ce ku daina ma alaka da matan ku ka san abun da yasa Allah ya yi wannan ni ma na daina ma magana yace ban san abun da yasa Allah ya yi wannan ba Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ya yi wannan ne don yana so ya ƙara ganewa shin kuna cikin munafukai ko ba ku cikin munafukai amma yanzu Allah ya tabbatar cewa wallahi ku je ku rayu har abada ba ku cikin munafukai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya tuka da wannan ayoyin manzon Allah kuma ya ƙara bashi tabbaci cewa Allah ya tabbatar da cewa yanzu ku je ku cigaba da rayuwa har abada ba ku cikin munafukai ba za ku zama munafukai wannan ƙarin daraja ne kan daraja saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq ya tabbatar masa garanti cewa har abada ba za su zama daga cikin munafukai ba su sahabbai abin da suke nema kenan. Kullum a ce sun samu yabo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba yabo daga wanda za a ce a hada kai da shi a cuci kaza, ko wani wanda yake cewa ya hada kai da matar mai gidansa suka cuci kudin makaranta. Aha, su wannan ba shi suke nema ba. Amma shi din ma ga dukkan alamu wanda ya turo wannan takardar ina ga ya tuba ne. To da ka insha Allah ta'ala Allah ya kara shi akan tuba. Allah kuma ya sa kare sake goyon bayan mata in yana tare da su kenan. Allah ya sa kare sake goyon bayan ta a cuci mai gidan. Kuma Allah ya sa kare sake zama mahayinci a gurin mai gidansa. Mu ma gaba daya Allah ya sa kar mu zama mahayinta. Allah ya tabbatar da mu insha Allah muna rayuwa lokaci na gaba zamu cigaba daga inda aka tsaya. Allah ya sa mu dace. Wallahi a'lam.
صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان dukkan wadanda suka rubuto takardu na neman addu'o'i muna roko Allah madaukakin sarki ya ansa wa kowa addu'ar sa ta alkhairi Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi kowa nan da bukatunsa Allah ya fi mu sanin su Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi muna mamalan addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi wannan aiki da yake dukkan yan uwa wadanda suke zuwa daga nesa da kusa Allah madaukakin sarki ya tara mu gaba daya a cikin ladan akwai wanda ya rubuta musamman addu'a yake so akan a taimake shi yana wasu kalle-kalle kila cikin wata mai albarka muna fata Allah madaukakin sarki ya sa ya fi karfin zuciyarsa Allah ya sa gaba daya mu fi karfin zukatanmu Allah ya taimake mu ya ba mu dama da karfi da jajircewa a cikin wannan wata mai albarka na yin ibada karbabu Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah madaukakin sarki ya karba mana iyayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu mu da muke nan muke rayuwa har yanzu Allah madaukakin sarki ya kyautata ƙarshen mu marasa lafiya daga cikin mu da cikin musulmai gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin matsaloli kowane iri na waɗanda ƴan kasuwa waɗanda suke rashin jari da sauransu Allah madaukakin sarki ka sani Allah ubangiji ka kawo kowa sauki cikin al'amuransa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk